This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Tare, assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku yau Lahadi 18 ga watan Oktoba na shekarar 2015. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu kai fara shirin gadagada, Grace, a ba mu kanun labarai.
To, Ladan, sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce zai gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da kuma shugaban yankin Falasɗinawa Mahmoud Abbas akan rikicin da ake tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. Ana gudanar da zaben yan majalisa a ƙasar Misira karan farko tun bayan sauke yan majalisar da kotu ta yi. Kana wata guguwa mai ƙarfi da ke tafi da makekin ruwa da ake kira kofu ta afkawa arewacin ƙasar Philippines da asubahin yau Lahadi.
To, kanun labarin kenan. A cikin shirin za ku cewa sabon mataimakin gwamnan jihar Borno ya fara aiki.
Na gode ma Allah madaukakin sarki, kuma na gode ma mai girma gwamnan mu wanda ya bamu wannan dama in ba da gudummawa na ma jihar Taraba.
A jihar Oyoko, shugaban hukumar ma'aikata ne Farfesa Ola Aina ya nemi 'yan kasan da su baiwa gwamnatin kasar goyon baya.
Shugaban hukumar ICPC din na shiyar kudu maso yammacin Najeriya ya ce sun kai yaƙi da cin hanci da rashawa har ga musamman matasa.
A can jamhuriyar Nijar ku, kwamitin aikin hajin Banne ya ba da sakamakon zamansa.
Malalu Umaru ya ƙara da cewa yanzu haka ba a san ba inda alhassai 41 'yan Nijar suka shiga.
Kana muna ɗauke da shirin bishara wanda Grace za ta gabatar, amma sai ta fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana yau Lahadi cewa zai gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a ƙasar Jamus cikin makon nan, bayan nan kuma ya gana da shugaban yankin Falasɗinawa Mahmoud Abbas, yayin da aka shafe sama da makonni biyu ana ƙazamin tashin hankali da ya janyo asarar rayuka tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. An yi ta rikici jiya tsakanin matasa Falasɗinawa a garin Hebron da birnin Kudus da ke yammacin kogin Jordan. 'Yan sanda sun ce an kashe Falasɗinawa huɗu da suka rika kai hare-hare da wuƙaƙe da suka haɗa da wata budurwa 'yar shekaru 16. Hukumomi sun ce an ji wa jami'an tsaron Isra'ila da dama rauni a hare-haren. Aƙalla Falasɗinawa 40 da Isra'ilawa 7 aka kashe a rikicin da ake yi na tsawon makonni, wanda Falasɗinawa suke alaƙantawa da kakagidan da Yahudawa suka yi a gabashin birnin Kudus, inda wani masallaci yake da musulmi suke kira Al-Aqsa, Yahudawa kuma suna kira Temple Mount. Isra'ila ta musanta zargin da Falasɗinawa ke yi cewa tana neman kwace wannan wuri mai tsarki. Da yake jawabi ranar Juma'a, shugaba Barack Obama ya yi kira ga shugabannin lardin su rage ɗaukar matakan da za su ƙara zafafa rikicin da haifar da rashin fahimtar juna. A wani taron gaggawa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka gudanar ranar Juma'a, jama'in Isra'ila da na Falasɗinawa suna tsirawa juna hannu kan yaɗuwar tashe-tashen hankalin. An faɗa kaɗa ƙuri'a yau Lahadi a zaben sabuwar majalisar dokoki a rabin lardunan ƙasar Misira a yunkurin gwamnati na mai da ƙasar bisa turbar demokuraɗiyya bayan hamɓara gwamnatin shugaba Muhammad Morsi. Rukunin farko na zaɓukan ya shafi larduna 14 da za a gudanar yau da kuma gobe Litinin, yayin da za a gudanar da zaɓe a sauran lardunan a farkon watan Disamba. Misirawa da ke zaune a ƙasashen waje kuma za su iya kaɗa ƙuri'a ranar Asabar. Shugaban ƙasa mai ci yanzu Abdel Fattah el-Sisi shi ne ya jagoranci yunkurin hamɓara gwamnatin Morsi a shekara ta 2013, shugaban ƙasar na farko da aka zaɓa ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya. Wannan ya sa aka kafa gwamnati da goyon bayan sojoji tare da alƙawalin shata kundin sabon kundin tsarin mulki da kuma gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa. an amince da kundin tsarin mulkin kasar a watan Janairun shekara ta 2014 bayan watanni hudu kuma Sisi ya lashe zaben shugaban kasa. Tun watan Yunin shekara ta 2012 rabon kasar Misirin dai da majalisa bayan da kotu ta rusa majalisar da ƴan kungiyar ƴan uwa musulmi wato Muslim Brotherhood ta Morsi ta mamaye kungiyar da yanzu aka haramta aka kuma dauke ta a matsayin kungiyar ta'addanci. An yi wa ƴan siyasa yankan baya a zaben ƴan majalisar tare da kebewa ƴan takarar da suka tsaya takara ta kashin kansu ba tare da alakanta kansu da wata jam'iyya ba. Sulusun kujeru ba su sharhi kan lamura suna kyautata zaton majalisar za ta goyi bayan Sisi wanda ya tasaya ƴan kungiyar ƴan uwa musulmi da kuma ƴan hamayya gaba, abin da ya sa ma masu kada kuri'a ba su da wani zaɓi sosai. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata guguwa mai ƙarfi da ke tafi da makeken ruwa da ake kira kofu ta afkawa arewacin ƙasar Philippines da asubahin yau Lahadi ta karkatsa wutar lantarki da kuma hanyoyin sadarwa. Ƙwararru sun bayyana cewa za a yi ta tafka ruwan har zuwa ranar Laraba, kwana ɗaya fiye da wato bayan yadda ƙwararru suka yi harsashe tun farko. Kawai yanzu dai babu labarin asarar rayuka yayin da guguwar kofu ta sauka yau da safe a garin Kasiguron da ke lardin Aurora. Hasashen yanayin ya nuna cewa guguwar kofu za ta ci gaba da kadawa a tsibirin Luzon na kwanaki masu zuwa. An yi hasashen cewa yana yiwuwa a tafka ruwa da ya kai milimita 600 cikin kwanaki masu zuwa. Shugaban hukumar zaben kasar Gini ya sanar da shugaban kasa Alpha Conde a matsayin wanda ya sake lashe zabe domin wani wa'adin mulki na biyu kwanaki 6 bayan kammala zaben na kasa. Conde ya samu kashi 58 cikin 100 na kuri'un da aka kada, abin da ya hana zuwa zagaye na biyu a zaben da madugun hamayya Celio de Leon Diallo ya ce an tafka magudi ya sami kashi 31% na kuri'un. Diallo ya ce demokuraɗiyya dai ba a yi nuna ta a wannan zaɓe ba. Ya kuma yi kira da a gudanar da zanga-zanga domin nuna ƙin amincewa da sake zaɓen Conde. Masu sa ido na ƙasa da ƙasa daga ƙungiyar tarayyar Turai sun ce ba su ga alamar magudi a wannan zaɓe ba. Conde ya kada Diallo a zaɓen fidda gwani da aka gudanar shekaru 5 da suka shige a zaɓen mulkin demokuraɗiyya na farko da aka gudanar a ƙasa cikin shekaru da dama.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon daga jihar Borno Najeriya, inda sabon mataimakin gwamnatin jihar Alhaji Usman Mamman Dirkwa ya yi jawabinsa ga 'yan jihar jim kaɗan da rantsar da shi. Ga wakilinmu Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Sabon mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Usman Mamman Dirkwa ya ce a shirye yake tafi da kowa, musamman ma waɗanda suka nuna sha'awarsu na wannan kujera don tafiya da su tare da kuma ci gaban wannan jiha. Mataimakin gwamnan ya bayyana haka ne lokacin da ya sha rantsuwa matsayin sabon mataimakin gwamnan jihar. Alhaji Usman Mamman Dirkwa dai ya zama mataimakin gwamnan ne bayan rasuwar tsohon mataimakin gwamnan Alhaji Zanna Umar Mustapha, wanda Allah ya rasuwa ranar 15 ga watan Mayu a garin Yola lokacin da ya je wani ziyarar aiki. Tun a wancan lokacin ne dai jama'a da dama musamman ma 'yan kudancin Borno suka dinga nuna sha'awar su na kasancewa mataimakin gwamnar, wanda aka yi kiyasin cewa sun kai 23, wanda jama'a ke ta asashen cewa wannan dalili ne ma ya sa gwamnatin jihar ta dauki tsawon lokaci bata dauko wanda zai mai gurbin marigayin cikin lokaci ba. Alhaji Usman Mamman Dirkwa dai tsohon kwamishina ne a ma'aikatar addini na jihar Borno, wanda ya shafi shekaru 16 a matsayin kwamishina na jihar Borno, ya kuma so mana da nuna godiyarsa da wannan dama da ya samu.
Na gode ma Allah madaukakin sarki, kuma na gode ma mai girma gwamnatinmu wanda ya ba mu wannan dama in ba da gudunmawa na ma jiha Tawa. A gaskiya abin da ya kamata mu cancanta ya mutum ka mutanen Borno ne na shirye ne min mataimakin shi in bi bayan shi mutum ki mutanen Borno. Ka san siyasa ne, yau wani gobe wani ne, hannu dama zai hannu ha wanke hannu hagu. Allah ne ya zaba gunshi, Allah ne kuma ya sa cewa wannan lokaci na ne. Su ma Allah ya da ba wanda zai iya gama duka, kowa a lafici zuciyar shi kuma zamu hada hannu munovan da suka sa neman wannan abun duk zamu amfani da shi wanda zamu taimake mai girma gwamnati mu taimake mutane Borno da shi so zan nema ni ne zai neme su ba su za su neme ni ba ni ne zai neme su cewa a cikin mu Allah ya zabe ni mu hada kai mu taimake jama'mu
to ko ya al'umman jahar ke ji ne game da wannan nadi da aka yi wa Alhaji Usman Muhammad Durkwa a matsayin sabon mataimakin gwamnatin jahar
sunana Habu Sakwa mulki Allah ne yake baiwa kowa a duniya shi yake baiwa wanda ya so ya hana wanda ya so mai rasuwa Allah ji kanshi Allah rahamce shi Usman Muhammad Durkwa a duk jahar Borno ba wanda ya gina political empire irin sa yayi kokari a siyasa tun daga 1999 yana gogurmaya a siyasa yana da kwarewa wanda zai rike wannan kujera Allah sa ya gama lafiya sa'annan a bashi goyen baya akan samu sabani amma idan sabani ya zo tattare da ra'ayi mutane sai su yi hakuri azo a goya masa baya saboda a ciyar da jahar Borno gaba
sunana Hawadu to ya mun gode ma Allah mu ma mun ci nasara akan wannan rantsuwan bayan haka kuma
fatar ku ne ku mata ga shi mataimakin gwamna
eh gaskiya mun gode mishi ya bata mana rai ba
wasu al'umman jahar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da zaben da aka yi wa Alhaji Usman Muhammad Durkwa a matsayin mutum na biyu mafi girma a gwamnatin jahar Borno wanda ya mai gurbin marigayin Alhaji Zanna Umar Mustafa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
ibane tura ta kuma Borno ke koto yawa ne mota ce a tace to da bana bana tura ta mota da da a cikin turda ke man zaka man ka tura ta
to a can jahar Oyoko shugaban ma'aikatan da'an ma'aikata ne na Najeriya ya nemi 'yan Najeriya su baiwa gwamnatin kasar haɗin kai kamar yadda Hassan Umar Tambola ya aika mana a cikin wannan rahoton.
Hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ICPC ta buƙaci ilahirin 'yan Najeriya da su dafa wa shugaba Muhammadu Buhari a ƙoƙarin da yake yi na kakkaɓe cin hanci da rashawa a Najeriya. Shugaban hukumar ICPC na shiyar kudu maso yammacin Najeriya Farfesa Olu Ainane ya buƙaci hakan a lokacin da ya kai wa gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ziyara a ofishinsa da ke Agodi Ibadan. Farfesa Aina ya ce yaƙi da cin hanci da rashawa haƙƙi ne da ya rataya a wuyan duk kan 'yan Najeriya maza da mata. Farfesa Olu Aina ya ƙara da cewa
we have taken the battle particularly to the youths of this country. We have what we call ACT, which is anti-corruption and transparency units of every NDA in this country, which is a mini ICPC in every office.
Shugaban hukumar ICPC din na shiyar kudu maso yammacin Najeriya yace sun kai yaki da cin hanci da rashawa har ga musamman matasa a wannan ƙasa Najeriya kana suna da cibiyoyi yaki da cin hanci da rashawa da nuna gaskiya wanda yake karamin ofishin ICPC ne a ko ina a kasar nan. Shiko gwamnan jihar Oyo Sanata Abiola Ajimobi ya yi kira ga 'yan Najeriya da su canja halayensu maras kyau zuwa masu kyau don kara gina kasa ta gari tare da samar da zaman lafiya. Gwamna Ajimobi ya ci gaba da cewa Ajimobi ya ce a wannan lokacin ne ake buƙatar canjin 'yan Najeriya, canjin halaye, canjin ɗabi'u ta yadda Najeriya za ta yi kyau idan ba a manta ba dai. Ya ɗaura yaƙi da cin hanci da rashawa tun lokacin da ya ɗare karagar mulkin Najeriya. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya, idan ya fito kuma a zan mishi maula. Dadai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin guyya samalin guyya samalin guyya
ina mafita limani ya binke mini samalin guyya samalin guyya samalin guyya
waɗansu masun ware ranar ganin jama'a.
To idan ko muka koma babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja, Umar Faruk Musa ya aika mana da rahoton da ke cewa shugaba Muhammadu Buhari ya jaddada matsayin Najeriya game da yaƙi da Boko Haram.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da hafsoshin sojin Najeriya sun yi wata ganawa ta musamman tare da shugabannin soji na ƙasar Amurka wanda suka ziyarci Najeriya, inda aka bayyana cewa dakarun Amurka sama da 300 ne suka isa ƙasar Kamaru dauke da kayan aiki domin taimakawa Najeriya da makwabtan ƙasashenta wurin yaƙi da 'yan ƙungiyar nan ta Boko Haram. Wannan tawagar wadda ke dauke da kwamandan soji mai kula da kasashen Afirka wato General David Rodriguez da kuma mataimakin sakatariyar tsaro ta ƙasar Amurka Amanda Dulles sun samu bayani daga jiran Muhammadu Buhari wanda ya basu tabbacin cewar a watan Disamba ne ake sarin za a kammala yaki da ƴan ƙungiyar ta Boko Haram kuma a kare Lagos su ta yadda ba za su yi wani tasiri a tada zaune tsaye a cikin Najeriya ba. Akan haka ne na tuntubi wani soji kuma mai sharhi kan al'amuran tsaro a Najeriya, General Abdulrazak Umar mai ritaya, domin in ji irin tsokacin da zai yi dangane da wannan matsayi na kammala yaƙi da ƴan ƙungiyar ta Boko Haram a watan Disamba, inda yake cewa:
To a gaskiya Malam Umar, yaƙi ko karawa da ƴan ta'adda ko ƴan yaƙin sun tsuro ba daidai yake da yaƙi fito na fito ba, ka fahimta? Yaƙi fito na fito, ka san wanda kake fuskanta, wata ƙila ya san ka, ka san abin da yake da shi, kuma akwai wasu ƙa'idoji da ake bi shi ma ya bi kai ma ka bi. Amma yaƙi da ɗan ta'adda ko ɗin masu yaƙin sun tsuro abu ne mai wahala, su ba wannan abubuwan suke bi ba. Su za su shigo, za su yi ɓanna, za su mamaye ku, za su yi ɓanna. Sun kunne mu kara da su zai su ku guje, daman haka abin nan ɗin yake. Saboda haka a fidda lokaci a ce za a iya abu lokaci kaza, gaskiya yana da hatsari, saboda mai iwa ce ba za a iya yi ba a cikin lokaci ne. Amma kuma mafi mahimmanci shi ne samun sirrinsu, samun lagon me suke ciki, a ina suke, me suka shirya, yanzu za su yi kaza.
General Abdulrazak Umar kenan mai ritaya, wani kwararre a sha'anin aikin soji kuma mai fashin baki kan al'amuran tsaro, a tattaunawa da na yi da shi dangane da bayanan da dakarun Najeriya musamman shugaban ƙasar Najeriya yake yi cewa za a kammala yaƙin nan da ƴan ƙungiyar Boko Haram a watan Disamba idan Allah ya kai mu. Umar Faruku Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To Allah ya kyauta. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, ga wannan saƙon.
Tsaka mai wuya.
Idan an zo maganar sarauta, a tsaya a yi maganar sarauta. Ita wannan mata da aka sa, shin ina take? Wace ce ita? Dai ana maganar ma mata ake so a ɗauka, akwai gwaggangin mata wayanda an san su. Wannan magana ba magana ta siyasa bace. Abin da General Buhari ya ce, gyaran ƙasa ake yi. Idan lokacin naɗa minista ya yi, sai ka ga an biyo ta zana, an ɗauka ko ɗiyan sarauta, ko ɗiyan wani wantu, ko abokin wani, sai a ɗauke shi a bashi minista. Mu ƴan siyasa mu da waɗanda suka bauta mu siyasa, mun yi turin motar banza. Shin General Buhari na nufin duk waɗannan da suka zanna da shi cikin wannan siyasar dukkansu barayi ne?
To a biyo mu a cikin shirinmu na tsaka mai wuya na ranar Talata domin jin cikakken wannan shirin. Yanzu ga Grace ta shirya tsaf, kuma za ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin Bishara. Yau shirin ya karbi bakuncin babban limamin ɗarikar Katolika a Kaduna, Archbishop Matthew Manoso Ndagoso, wanda ya bayyana wa wakili mai Iliya Kure muhimmancin ziyarar da Papa Roma Francis yake kaiwa ƙasashen duniya.
Shi Papa Roma shi pasto ne, shi shugaban mabiyan Iglesia Larika Katolika duka duniya kife da kwarya. Kuma kamar yadda muka sani, aikin pasto shi ne da ya kula da tumakinsa. Idan akwai inda suna da matsaloli, zai iya ya kara masu kwarin gwiwa. Yadda Iglesia Katolika take, kowane bishop shi Papa Roma ne yakan appoint nashi. Shi ne shugabanmu, abu ne mai kyau. Shugaba ya zira shi waɗanda yana jawo musu gora. Sabila haka manufar wannan ziyarar da yana kai ko ina cikin duniya shi ne na ɗaya, ya karfafa ƴan uwa a cikin bangaskiya Iglesia Katolika, na biyu ya kara musu kwarin gwiwa, na uku idan akwai matsaloli da jama'a suna fuskanta, kamar yanzu nan da watanni biyu na ji zai je Afrika ta tsakiya, mun san irin yanayin da wannan ƙasa ke ciki shekaru biyu ko uku da suka gabata, akwai damuwa tsakanin Krista da Musulmi. To in ya je kamar wannan wurare, ya kawo musu nasa ta'aziya da kuma ga yadda zai sada zumunci a tsakanin mabiya ɗarika Iglesia Katolika da wasu ɗariku na Iglesia Krista da kuma sauran addini. Wannan shine manufar ziyarar shi Papa Roma a kasashe daban-daban cikin duniya, kamar yadda ni a cikin lardina wato archdiocese na muna da parishes a loto-loto dukan je wannan parishes domin yi addu'a tare da su, domin in kasa kunne in ji me wani matsaloli suke ciki, in ga iri yanayin da suna rayuwa a ciki. So wannan shine aikin pastor, shi kuma pastor ne na mabiya da kisa da kisa ka zo ga koyi cikin duniya.
Bayanin da kai yasa na tambaya yaya ne tsarin take a Catholic, naji ka kira bishop ga kuma ka kira archbishop.
A cikin Iglesia Katolika muna da idan dai abin da ya shafi limamai, mataki na farko a cikin limamai na Iglesia Katolika shine wanda ana kira su deacons. Bayan deacon muna da fadodi, bayan fadodi muna da wanda ana kira monsignori, bayan monsignori muna da bishops, bayan bishops muna da archbishops, bayan archbishops muna da cardinal, bayan cardinal muna da shi Papa Roma. So shi Papa Roma kamar yadda na faɗa shine shugaban dukkan Iglesia Katolika ko ina, shine shugaban bishops gabaki daya. So shi in yayi magana dole ne kowanne mabiya dalika Iglesia Katolika ya kasa kunne. Shine mai kariyar ban gaskiyar Iglesia Katolika, duk abin da ya furta cewa yi wannan shine ban gaskiyar mu, to haka nan ne. So aikin sa shine yayi kariyar ban gaskiyar Iglesia Katolika da kuma tabbatar cewa wannan ban gaskiya ta bunkasa, wato an kawo inda ya kamata a kai labarin bishara a kai. So shine abin da ke a cikin Rome muna da kungiyoyi, wato abinda za a iya ce da ana kira a turance dicasteries, wato yana nan kuma ministries ko yawwa. So aikin su akwai masu kula da yada bishara, akwai masu kula da fadodi, akwai masu kula da bishops, akwai masu kula da abubuwa daban-daban, akwai fannoni daban-daban. Kowane kasa kamar yanzu a Nigeria muna da archbishops guda tara. Archbishops guda tara nan kowane archbishopric ko kuma muna kira province, ecclesiastical province, akwai wasu bishops a wajen. Misali a nan Kaduna ecclesiastical province ni ne archbishop ko ni ne shugaban bishops na. So muna da dioceses a cikin wannan province ko muna da Zaria, muna da Kafancen, muna da Kano diocese, muna da Minna diocese, muna da Sokoto diocese, muna da Kwantagora diocese, a haɗe da Kaduna. To yanzu muna nan diocese guda bakwai a cikin wannan lardi da muna kira province. Archbishop shine kan kula da wannan. So shi Papa Roma shine ya tabbatar cewa komai da komai na tafiye yadda ya kamata.
To madalla, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin Archbishop na Kaduna Matthew Manooso Ndagosu da wakilinmu Iliya Kure da ya mana hira da shi, sai kuma Caleb Gitacho da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To kafin mun kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon.
Wannan ciwo da ya zama musiba, duniya take ya kassa, ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini, ana yakar wannan musiba. To ina fata jama'a, in Allah ya hada wani da irin wannan ciwo, ba lallai bane mazinaci ne, ba lallai ya zama mai yin luwadi ba, yana iya dauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutun yayi aka amfani da ita ko irin sirinjin alluran nan ko wajen karin jini da kyakkyawan niyya larura kaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma yan hanyoyi daban to wanda Allah ya hada da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamar sa kada a dinga la'antar sa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samu ne ta mummunar hanya tsakanin sa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakanin sa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shu'umin abu ne in ka tozarta me yayi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi kace ga me kaza kai da shi annabi kuma yace al-ghibatu ashaddu min az-zina yi da mutun yafi zina tsanani saboda ka ɗan kwana musulmi duk wanda muka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai baka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da ƴaƴanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko kannanka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka ba ya yi assalamu alaikum
Ustaz Tijjani Bala Ƙalarawi kenan
to mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
ta musa ta zargin da Amurka da kuma Faransa suka yi cewa gwajin makami mai linzami mai cin dogon zangon da ta yi ya saba wa kudirin Majalisar Dinkin Duniya ta ce kudirin kwamitin sulhun ya shafi samfarin makamai masu linzami da ke harba makamai masu guba ne da yake magana jiya a Tehran ministan harkokin kasashen ƙetare Mohammed Javad Zarif ya ce babu wani makami mai linzami na ƙasar Iran da ke da ƙarfin makami wato makami mai cilla guba Zarif ya bayyana haka ne kwana ɗaya bayan da jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Samantha Power ta ambaci gwajin makamin da Iran ta yi ranar 10 ga watan Oktoba da cewa yana iya safarar makamin nuclear ta kuma ce Amurka za ta mai da martanin da ya kamata a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana yau Lahadi cewa zai gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a ƙasar Jamus cikin makon nan bayan nan kuma zai gana da shugaban yankin Falasɗinawa Mahmud Abbas yayin da aka shafe sama da makonni biyu ana kazamin tashin hankali da ya janyo asarar rayuka tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. An yi ta rikici jiya tsakanin matasa Falasɗinawa a garin Hebron da birnin Kudus da ke yammacin kogin Jordan. ‘Yan sanda sun ce an kashe Falasɗinawa hudu da ke dauke da wukake waɗanda suka hada da wata budurwa ‘yar shekaru 16. Hukumomi kuma suka ce an jiwa wani jami'in tsaron Isra'ila wato jami'an Isra'ila da dama rauni a waɗannan hare-hare. Aƙalla Falasɗinawa 40 da kuma Isra'ilawa 7 aka kashe a rikicin da aka yi na tsawon makonni wanda Falasɗinawa suke alakantawa da kakagidan da Yahudawa suka yi a gabashin birnin Kudus inda wani masallaci yake da musulmi suke kira Al-Aqsa Yahudawa kuma suna kira Temple Mount. An fara kada kuri'a yau Lahadi a zaben sabon majalisar dokoki da a rabin lardunan ƙasar Misira a yunkurin gwamnati na mai da ƙasar bisa tarbar demokradiyya bayan hambara gwamnatin shugaba Mohamed Morsi. Rukunin farko na zaɓukan ya shafi larduna 14 da za a gudanar da su yau da kuma gobe Litinin.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ita Grace Alheri Abdu da ta taimaka mani wajen gabatar da shirin. Sai Caleb Getacho wanda ya bada umarni da injiniyanmu Baturen nan Holly Pierce da ya so mu kira shi zanga-zanga. Ni Gladan Ibrahim ke cewa sai an ji mu ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.